إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na Asaba hudu ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura da Galaji Maroda Angwari Nijar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani na wannan shekara a cikin wannan masallaci. Ajirin gwanan karatunmu na tafsiri wannan shine majalisi na 6. Mun kwana a cikin sura ta 3 ajirin gwanan surorin Al-Qur'ani suratu Ali Imran. Mun kwana a aya ta 49 a jiya bayan malam ya karanto mana wannan aya muna cikin karatun ayar sai lokaci ya mana halinsa muka tsaya akan wa uhil mauta bi idnillah saboda fa'ida malam zai ƙara karanta mana wannan ayar kadai sai mu ƙara ta tafsirin ta da kuma hukunce-hukuncen da ke karkashinta. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
الله سبحانه وتعالى بايني من بياني سفر أحد إيسى مريم ya san ya koyawa banu Isra'ila rubutu sannan ya zo musu da hadisi shine al-hikma sa'annan at-taura da kuma injila duk da at-taura annabi Musa alayhi salatu wassalam shi aka saukarwa da at-taura wanda mun yi bayanin sa jiya da kuma kasakasansa guda biyu zuwa uku inda at-taura ita ce suke kira Old Testament sharhinta ita ce at-talmud shine suke kira New Testament sharhin at-taura shine al-mishnah wanda maganganu ne na yahudawa malaman su wanda ake kiran su hakamat babu maganan Allah ko dai a ciki amma sun ce wanda ya karanta at-talmud ya fi wanda ya karanta at-taura samun lada wanda ya karanta mishnah ya fi wanda ya karanta talmud da at-taura samun lada kaga an nisantar da su daga maganar Allah kenan sai kuma an-nasara shine al-injil wanda aka fi sanin sa da bible to shi ma yahuda sun musu tasiri ya rabu kashi biyu akwai al-ahdul qadim shine tsohon ajiya shine old testament wanda shi ma sun raba shi kashi biyar akwai injilut taura injila wacce take na at-taura akwai at-tarihiyya akwai tarihi wanda ke cikin bible akwai ash-shi'riyya wat-ta'limiyya shine wanda yake hada da waƙe da kuma karantarwa na hudun su shine injilul anbiya wanda yake kunshe da labarin annabawan Allah sannan na biyar din su shine al-qanun wazaniya shine al-qanun az-zaniya shine wanda yake kunshe da dokoki a cikin littafin su inda at-taura da injila dukkan su akwai wasu dokoki yayi kama da na al-qur'ani shine rajmu idan mai aure yayi zina a dokan Allah a cikin at-taura a jefe shi haka ma a cikin injila idan mutum na da mata yayi zina a jefe shi haka ma a cikin al-qur'ani to amma dukkan shi sun shafe shi sun kawar da shi sun kone shi sai Allah ya ce shi annabi Isa manzo ne rasulan ila bani isra'ila annabi ne zuwa ga banu isra'ila kaga ba kowa ba ga banu isra'ila kadai aka aiko shi tunda Allah ya bada labari wala kad arsalna rusulan min qabli hakika mun aiko da manzanni gabaninka minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayka a cikin su akwai wanda muka baka labarin su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda bamu baka ma labarin su ba to anan ne philosophers sai suka shiga wani rukani sai suke cewa ai daga cikin waɗanda Allah bai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ba akwai philosophers wanda a maganganun su akwai wanda ya kama da nassi na alqur'ani inda cikin philosophers kaga akwai Socrates al-Hakim wanda ake kiransa Socrates wanda suna ce mai father of science sannan akwai Buddha shine Buddhiya shi kuma philosopher ne ko kuma philosophy ne na India a garin India yayi rayuwa wanda da shi da Socrates kusan zamani ɗaya suka yi tazaran su ba yawa wanda yake bin su a zamani shine Confucianism wanda aka fi sani da Confucius wanda dukkan su zamani ɗaya suka yi to wasu suna cewa wai irin waɗannan mutanen suna daga cikin wato kila annaba wanda Allah bai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ba malamai suke cewa to ai wannan maganan ba haka bane waɗannan mutanen ma ba su yarda da Allah ba kaman Confucius shi ya ma ce shi Allah ne dan farawarsa ya ce yana so ya zama annabi yana ɗan shekara 19 ya yi aure a shekara 21 matar shi ta haihu sai yace yana so ya zama annabi sai ya saki matar sai ya saki matar sai yayi ya shiga khalwa shine suke kira meditation ya shiga khalwa da ya shiga khalwa sai yace sai ya samu abinda suke kira ilham wai shine wahayi aspiration shine da ya samu wannan aspiration din ya samu wasu abubuwa yace fa asbaha nabiyyan wai sai ya zama annabin Allah da tafiya kai tafiya sai yace juz'un min al-ila halat fihi wani yanki na jikin Allah ya bantalo ya shiga jikin sa fa asbaha ilahan shine sai ya zama Allah kansa shi sa gunkin sa ma zaka gansa yayi haka ne a gunkin sa wannan alama alama ce ta allanta da ƙarfi shi sa ko a Chinese wanda yayi wani style din da yayi haka na tsadi to sai ya fi kowa ƙarfi idan yayi haka hannunsa zai iya rusa gini da dutse daga shi to wannan allantan Confucius shi ne wai ya shiga jikinsa ya yi descending a jikinsa shi ma sai ya zama Allah shi sa kung fu ɗinsa zai fi na kowa ƙarfi tunda asali kung fu addini ne saboda kung ismu qabilatin yantami ilaiha sunan ƙabilar da ya fito daga cikinta a China fu kuma ana nufin philosophy to kaga kung fu ƙabilar kung fu addini ne mai zaman kansa sai aka sami waɗanda suka jaddada addinin a cikin ƴan China irin Shangzong shi ya je ya yi wato aikin hajji nasu a cikin Buddhist saboda shi ɗan Buddhiya ne ya je India ya je ya yi hajjinsu ya dawo sai ya jaddada addinin a China wa'annan mutanen dukkansu su ma suna raye cewa su annaba ne suna da maganganu wanda ma anzalallahu biha min sultan shi Socrates a Greek shi ne Laraba ke kira Yunan wanda yanzu zai iya fadawa a cikin Macedonia Macedonia da man ta rabu kashi biyu akwai Southern Macedonia akwai kuma Northern Macedonia a cikin wannan garin ne ake samun garin da akan yi wata 6 rana zalla wata 6 dare zalla wanda Allah ne subhanahu wataala ya tsara musu wannan tsarin to wa'annan mutanen dukkansu kaga suna daga cikin littattafansu da kuma tsare-tsarensu wanda an shigar da shi cikin kristanci da wasu aqidunsu haka ma na yahudawa an shigar da shi to sai Allah ya ce shi annabi Isa dan Maryam manzo ne zuwa ga banu Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ni annabi Isa dan Maryam nazo muku da hujja daga ubangijinku daga cikin hujjojin shine anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah ina tara butun butuni na tabo sai in gina gunkin tsuntsu da taban sai in busa masa iska wannan iskan da na busa masa sai Allah ya kaddara masa rai sai ya zama tsuntsu mai rai a gabansu ne aka cakuɗa tabo suna gani saboda a wannan lokacin ana tukiya da sanin magani likitanci to ga likitan da ya fi likitocin duniya a wannan lokacin saboda dai ai duk ƙwarewar likita bai isa ya hura wa taban ƙasa ya zama tsuntsu da izinin Allah ba to shi annabi Isa daga cikin mu'jizarsa a gabansu zai haɗa taɓo sannan ya busa mai iska wannan iskan sai Allah ya kaddara mai kaman tamkar ya busa masa rai sai ya zama tsuntsu mai gashi da kashi da nama da komai a jikinsa sannan ya tashi sama abu wannan ai an kure din fannin maganin mai magani shine ce fa an fuku fihi fa yakunu tayran bi idnillah in nabusa masa sai ya zama tsuntsu amma da izinin Allah al izn anan ash-shar'i ad-dini al-amri Allah ne ya halatta masa yin haka kuma ba wai yana nuni akan cewa shi Allah bane saboda wannan yana daga cikin abin da ya rubuta da nasara suke jingina masa allanta wannan annabi Isa dan Maryam da kansa yake da izinin Allah kaga ya nuna duk wani miracle da ake bayyanawa da izinin Allah ne saboda annabawa ne akwai abinda Allah yake aiko su da shi a cikin al'umman su dan a kure su a nuna musu wannan fa ba yin dan adam bane sai Allah yace wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah wa ubri'ul akmaha ina warkar da dan da aka haife shi da bakanta kaga akwai bambancin wanda idan sa ya bushe kuma wanda da man can an haife shi baya gani kaga wanda idan shi ya daina gani ana masa burin zai iya warkewa aiko amma wanda aka haife shi da makanta kaga ba wani maganin da za a iya masa ya warke saboda haka Allah ya tsara masa jijiyar da ke da alaka da zuciyarsa wanda Allah yake dafawa a matsayin dan ba wanda take da alaka da ganinsa Allah ya riga ya kauda ita saboda haka ba zai gani ba tunda a zuciya kowanne gaba a jikin dan adam yana da jijiyar da Allah ya alakantar da ita shi yasa ma malaman musulunci da suka kara wa juna ilimi wanda an kure sanin masu magani sune pharmacist da kuma kwarewa da likitocin kwakwalwa an kure ganin su da ilimin su ilimin addini suka dauko wannan lokacin da aka yi yakin crusade aka kwashe littattafan musulunci amma da su karan kansu ba su san anatomy da physiology na dan adam ba sai a 17th century lokacin suka fara gano cewa dan adam yana farawa ne daga dugon maniyi sannan ya zo ya zama jini sannan ya zo ya zama tsoka amma before 17th century duk likitocin da ake da su a wannan lokacin suna ganin in ciki ya shiga yaro dan karami yake sai in ana cin abinci ne yake girma sai bayan 17th century suka samu wannan ilimin akan cewa yana farawa daga wannan daki-daki shi yasa malaman musulunci a wannan gaban ma suka yi ta kai ruwa rana akan wai ina ma hankalin dan adam yake wasu suka ce hankalin dan adam yana kwakwalwa daya dalilin su suka ce inda za a dauki sanda mai karfi a daki mutum a kansa لو ضرب على لو ضرب الانسان على راسه ضربه قويه صار مجنونا سكتي اندا ذا مي دوكا مي كرفي اكاي زي اي زما ما هوكتي سي سكتي هذا دليل على ان محل العقل الدماغ سكتي wannan dalili ne yake nuna cewa inda hankalin dan adam yake shine a kwakwalwa dalilin su na biyu suka ce ai larabawa suna cewa a karin maganarsu wafirud dimagh lil aqil wa khafifud dimagh li ghairi aqil suka ce mutum mai hankali ana cewa kwakwalwarsa cikakken kwakwalwa yake da shi ana nufin mai hankali daula sabaloto suka ce sai a ce mai khafifud dimagh kwakwalwarsa a rage take ma'ana bayi da hankali irin imbecils din nan suka ce to irin su ana ce musu khafifud dimag suka ce to wannan ya nuna hankali a kwakwalwa yake daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana akwai jahiz al-mu'tazil akwai wata ruwaya daga imamu ash-shafi'i shi ma ya faɗi wannan magana ta biyu suka ce a'a hankalin dan adam ba a kwakwalwa take ba a zuciya take suka ce dalili ai Allah madaukaki ya ce afalam yasiru fil ardi فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ سكتي آية نن الله يا جنجنا وجبن تن أدم فائدة بتكيدش الله يتي أفلم يسيروا في الأرض ويمتاني بسيطة فيها أدورا كسابني في فويج كوكما في تبيع فتكون لهم قلوب يعقلون بها يا زمانة وسنة الزكاة سنة حنكلتا الزكاة أو آذان يسمعون بها كوكما كنوا وان سكي صورارون كنوا سيتي فإنها لا تعمل أبصار حتى بايا مكانتا دئدو سيتي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ata yana makantar da zakata ne wanda ke cikin iraza sai suka ce to tunda Allah ya jingina wa jigaba fa'idarta ya nuna hankali a zuciya yake dalili na biyu suka ce ai Allah ya ce wala qad zara'na li jahannama katiran min aljin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس من دساوى وتن جهنم تنبى نتيوى متانيد الجن ما دليلي الله يقول لهم قلوب لا يعقلون لا يفقهون بها سنة الزكاة أما باسا غاني واد الزكاة ولهم أعين لا يبصرون بها سنة إدانوا أما باسا غنن جسكيا دإدان ولهم آذان لا يسمعون بها سنة كنوا أما باسا جن جسكيا دا كنوا سي الله يتي أولئك كالأنعام إروا أن متانا كمن جبوا بين نئماتكي sai Allah ce balhum adall sun fuma dabbobi bata sai Allah ce ulaika humul ghafilun wa annan sune rabkanannu daga cikin wanda suka bada wannan fatawa akwai imamu malik imamu darul hijra akwai wata ruwaya ta biyu daga imamu shafi'i shi ma ya faɗi wannan magana haka kuma akwai ruwaya daga imamu ahmad bin hanbal shi ma ya faɗi irin wannan magana المحققون من العلماء وان سكي تاتي إليني لتكين معلمين لسكي زوكم وانا قضير كمر ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى لتكين مجموع الفتاوى ليزوك حتى وانا مثلا سيتي دهو أن معلمان هجو جنس ما سكر فيني بذي يو أقولي كوني لتكيبا أما جاين دي كمات أحدا هجو جنس سيأفتد بفكو بجادا sai yace addimar mahallu tafkir akwalwa yace wurin tunani ne wal qalbu mahallu al'aqd wan niyya zuciya ita ce ma'auni wacce take kulla abu kuma take san abun ko take abun sai yace in kwakwalwa ya ga abu yayi tunanin sa sai ya tura wa zuciya zuciya kuma sai ta yi aikin pancreas sai ta tace tunanin in ta amince shi ne mahallul aqd kenan ya kulla niyyar abin a zuciya sannan in ya yarda da abin sai ya tura wa kwakwalwa kwakwalwa kuma sai ya tura wa sauran gabai yayi aiki to a ina wannan zuciyar jijiyoyin da Allah ya hada a zuciya na kowane gaba a jikin mutum shi yake wannan aikin in ya gama kullawa ya yarda in ya tura wa kwakwalwa kwakwalwa sai ya tura wa sauran gabai na amince a yi aiki da shi bayan zuciya riga ya ce na yarda da shi in ko zuciya ce ban yarda da shi ba kwakwalwa zai ce rejected motion rejected ba zan yi aiki da shi ba kuma ban yarda da shi ba to wannan hatta likitoci na zamani da kuma masana zuciya da kwakwalwa ba su da maganan da ya fi wannan kuma asalinsa daga littattafan musulunci suka ɗauke shi amma kafin nan ba su da wannan karatun to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace a bisa harshen annabi Isa dan Maryam wa ubri'ul akmaha wanda aka haife shi da makanta ina warkar da shi wal abrasa haka shi ma wanda aka haife shi da cuta na zabaya kaga cuta na zabaya menene shi ba kuturta bane ba kuturta bane al abras a mutane da yawa suna fassara shi da kuturta amma ba kuturta bane wancan hadisin ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi a cikin Bukhari da Muslim ai yace hadisin salasatun fil ghar yace ina san launul hasan wanda mutane ke kyamata ta da shi al abras kenan wanda wasu suna fassara shi da kuturta amma yana magana wanda aka haife shi albino in ya shafa shi sai jikin ya dawo normal kaga babu likitan duniyan da zai ce maka ga wani albino ya warke saboda shi halittan Allah ne haka Allah ya zo da shi duniya kaga wannan yafi sannan wanda suka fassara al-abras suka ce ba wanda yake kuturu bane wanda cutar ta kama shi a'a an haife shi ne da kuturta to kaga shi yafi wanda cutar ne ta kama shi dan zai iya warkewa daga wannan cutar to shi wannan haka yazo duniya da kuturta amma idan ya shafa shi sai hannun ya dawo daidai wa daida kaga wannan sai dai wannan cutar ya yanke amma wannan hannayen za su dawo lafiya lau shi ma wannan launin sa zai dawo daidai yanda ya kamata to akwai wata ka'ida da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bada a cikin muqaddima nasa fi tafsir akan cewa idan aya ta zo za ta iya daukan ma'anar daya biyu ko fiye da haka idan aka zo fassara ta a fito da duka wa'annan ma'anonin saboda dukkan su Allah ke nufi matukar ba su ci karo da juna ba to kaga wanda suka fassara ta da kuturta a matsayin wa'anda aka haife shi da kuturta Allah yana kaddara wa annabi Isa idan ya shafa hannun sai ya dawo daidai wanda kuma aka haife shi da zabayanci a jikinsa zabaya ne idan ya taba shi sai jikin shi ya warke gabaki daya saboda ai ba za ka ce ga wani zabaya ya warke haka shi ta dawo normal ba to amma a zamanin manzo Allah an samu mutumin da zabaya ne amma kuma ya warke kun san dalili biyayyarsa ga babarsa biyayyar da yake yi wa mahaifiyarsa wannan dalilin Allah ya warkar da shi shine Uwaisu bin Amir al-Qarni yana da wannan cutar amma ya kasa zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babarsa kulawa da babar manzon Allah ya bada labarin sa yake cewa a lokacin kuma sayyidina Umar na nan akwai wani mutumi zai zo daga Yaman daga Mudar duk wanda ya hadu da shi a cikin ku sai samu dama ya ce roƙa masa gafaran Allah in dai zai ce Allah ka gafarta wa wani direct Allah zai gafarta masa saboda yana yi wa babarsa makurar biyayya sai ya zama da cewa yana da wannan cutar da sai ya roƙi Allah Allah ya warkar da shi sai Allah ya warkar da shi daga wannan duk jikinsa ya dawo normal sai daidai wani lokaci wani wuri ne a jikinsa daidai dirhami shine kadai ne dawo fata ba daidai a zamanin sayyidina Umar wannan ayarin suka zo aka yace Allah waye Uwaisu bin Amir al-Qarni suka ce gashi can yace kai ne Uwaisu yace eh kana da uwa yace eh ba kana da wannan cutar yace eh karo ki Allah yace eh Allah ya warkar da kai yace eh banda dirhami a jikinka ne bai warke ba yace eh yace don girman Allah ka ce Allah ya gafarta mu sai Uwaisu ya kalle shi sai na Umar fa sahabi shi kuma tabi'i sai ce na ji ne daga bakin manzon Allah ya ce duk wanda zai haɗu da kai in ka roƙa masa gafarar Allah Allah zai gafarta masa ina gama ka da Allah ka ce Allah ya yafe mu sai ce to Allah ka gafarta wa Umar sai sayyidina Umar ya ce ina za ka ni ne shugaban kasa na duniya ina za ka yace zan je Sham yace bari in ba da leta ka kai wajen gwamnatin Sham ya baka special treatment kada a bakka kara zubecin ba na so ina so in zauna cikin mutanen da ba su san waye ni ba da shekara ta zagayo wani ya dawo ya zo daga Sham sayyidina Umar ya ce kun san waye wai su ya ce eh wani bawan Allah yana mana malfa ya ce kai wannan mutumin ba karamin mutum ba ne ba abinda manzon Allah ya faɗi a kansa yana komawa ya ce wai su ka ce Allah ya yafe min sai wai sai ya kalle shi ya ce ka haɗu da sayyidina Umar ya ce eh sai ya ce to Allah ka gafarta wa wannan mutumin wai su sai ya boye ba a ƙara ganinsa ba ya boye a ƙara ganinsa ba sai lokacin da Ali bin Abi Talib ya shelanta wa sojoji su fito a yaƙi Khawarij sai Uwaisu ya fito a cikin sojojin Ali bin Abi Talib aka ga gawansa an kashe shi baya so mutane su ɗauke shi ne wani ƙaramin Allah kowa ya zo kowa ya zo shi ne sai malaman musulunci suka ce wannan ya nuna duk mutumin da yake yi wa iyayensa biyayya suka yarda da shi duk addu'an da ya Allah na karɓa in zai maka baki sai ka lalace saboda me Allah yana yarda da mutum idan iyayensa suka yarda da shi Allah kuma yana fushi da mutum idan iyayensa na fushi da shi ko a Ka'aba yake kwana to saboda haka wal abrasa wanda yake da cuta wato cutan zabaya ko kuma yake da cutan kuturta shi ma idan annabi Isa dan Maryam ya shafa shi yana warkewa sai ya ce wa uhyil mauta bi idnillah kina tada matattu shi ma da izinin Allah to a wannan gabar ne mutane da yawa idan ba su da ilimi na addini in sun je Benue suna karkata suna bata addininsu na musulunci saboda a Benue ne akwai kabilin da in mutum ya mutu da kansa gawar za ta tashi ta shiga kabari sannan ta kwanta sannan a rufe ta ku kaga in mutum ke sani ba zai ce me zai ce ai gagawa ta mutu kuma ta tashi a'a Allah ya ce la yab'athu Allahu man yamut Allah baya taba ta da duk wanda ya kashe shi wa'adan alaihi haqqan alqawli ne na Allah na gaskiya to me wa'annan mutanen suke yi shine bari in gaya maka takkar rudu in ka je wurin suna bautatawa aljanu ne kowace kabila akwai aljanin da suka yarda da shi to idan mutumin ya mutu sai a yi wa wannan aljanin sacrifice idan an yi wa wannan aljanin sacrifice shine qurban an aka gabatar da shi sai aljanin ya tashi dalilin wannan sacrifice din da aka yi sai ya shiga jikin wannan mamacin shi sa in ka gan shi za ka ga idan arfa yake ba a buɗe yake ba saboda aljanin ne a jikinsa matacce ne ka je ka duba da kyau jin ranar da ka je wajen don ka tabbatar don kada ya rudar da kai za ka ga idansa arfe yake yana tafiya ne haka saboda aljanin ne a jikinsa zai ɗauki wannan gawar yana tafiya da ita sai ya shiga da ita kabari sai ya kwantar da ita sai a rufe ta ba gawar bace ke tashi da kanta don alƙawalin Allah gaskiya ne duk wanda Allah ya kashe shi baya dawo da shi duniya to da ka gaskar duka ce ai gashi kuma yana tafiya to kuma da haka a'a aljani ne ake ba abu yayi in aka kashe mai kuɗi aka mai abubuwan da yake so sai ya shiga yayi musu wannan to shine wasu suna da macizai ne saboda aljanu suke amfani da shi shi sa zaka ga hatta rawan su na macizai ne saboda wannan aljanin aljani ne na maciji shi kuma ga abin da yake so a masa in aka yi masa shi kuma zai musu abin da suke so ko a irin wannan in ma jikin mutum ya shiga kaga yana haka ruwa kawai zaka samu ka zuba masa gishiri ka zazzaga mai zai mutu saboda shi maciji Allah ya yi shi gishiri illa yake masa a jiki illa yake masa a jiki to in ka fara mai zai kone mai jiki shikenan kaman tana ne in ka sa mai gishiri me yake yi ai mutuwa yake yi ko chlorosodium ne to zai lalace to haka shi ma maciji Allah bai yi shi haka ba to zaka ga irin wannan Allah subhanahu wataala yake annabi Isa dan Maryam yana tada matattu amma da izinin Allah a shar'i addini al'amri Allah ne ya bashi wannan saboda ya nuna musu wato akure likitoci da masana magani a wannan zamanin kaga dai jin waye duk sanin ilimin likita bai sai tada matacce ba ko kwarewarsa bai sai tada matacce ba to ga annabi Isa ya tada matacce kaga dole su yi sujuda su san wannan daga Allah yake ba na mutum bane shine Allah yake wa unabbi'ukum bima ta'kuluna ni annabi Isa dan Maryam zan gaya muku abin da kuka ci annabi Isa yana zaune duk wanda yazo fadan sa karatu zai ce wane yau da safan nan shinkafa da wake da kifi ka ci abin da ka ci annabi Isa zai gaya maka kai kuma kwai ka ci kai kuma dankalin Hausa ka ci kai kuma dankalin Turawa ka ci kai kuma tamba ka sha yau wannan a ti ka sha wannan duk zai gaya muku shine wa ma ta'kulun abin da kuka ci zai gaya muku ai kaga baya wajen aka ci ko to dan a nuna maka cewa wannan mu'jiza ce ta annabta da Allah ya bashi ai ba wanda isa ya san wannan duk bokan da ya gaya ma ya san me yake yi ko kuma ya san me kai kariya yake yi Allah kariya ne aljanu yake amfani da shi aljanun da yake amfani da shi suna masa hidima saboda ya kware a shirka aljanun ko dai su yi a daka da aljaninka dukkan mu nan ba wanda ba shi da aljani to in aljanin boka wannan mutum ya zo wajen boka aljanin bokan zai dinga tambayan aljaninka me ke damunka sai aljaninka ya gaya wa aljanin boka duk abin da ke damunka shi kuma boka aljanin sai ya gaya mai kai kuma sai ka ce kai wannan fa mutumin ubansu ne ba ga wani abu kaza ka bai sani ba wannan na ɗaya kenan na biyu wasu ai suna cewa kai haka da hannu idan kai haka da hannu abin da suke yi sai su daura tafin hannunsu a kan hannunka saboda shi bokan akwai aljani nasa a jikinsa wanda yake masa hidima to aljani shi kuma Allah ya masa CCTV a kwakwalwarsa a jikinsa idan ya shiga jikin mutum duk abin da kake yi tun daga ranar da ka zo duniya zuwa wannan ranar aljani zai gani ya yi installing ɗinsa sai shi kuma ya installing ɗinsa da boka shi boka sai ya dinga ganinsa kamar TV ba za ka ga Turawa suna fina-finai na vampire ba in ya ciza zai ga ya ga wani ya ga kaza ya ga kaza ai aljani haka suran aljani yake haka Allah subhanahu wataala ya tsara suran aljani jazakallahu khair to saboda haka zai ga komai naka kai kuma da baka sani ba sai ka ji ya ce kai kaza kaza sai ka ce kai wannan mutumin ubansu ne ban taba ganin mutumin da yake komai nawa ba irin wannan wannan shine na biyu na uku suna da ƴan kore wanda za su je su gama bincike akan ka sai su zo su ba su labari ga irin halin da kake ciki kuma su za su sa ka zo wajen bokan 50-50 ake yi ko 60-40 idan ya zaftare ka sai ya ba su nasu a sallame su haka suke yi wallahi akwai wanda ya gaya min da kansa ya ce wani boka da yake irin 419 ɗin bokayen nan ya ce idan suka yi daidai maharaja suke tsayawa wai sai ya tsaya da daddare kasan nan ne yan kwalta ke tsayawa ko da daddare to shi zai tsaya a matsayin aljani ne da farin kaya wai saboda bokan ya gaya wa matan da suke zuwa wurinsu cewa akwai wani aljani aikin da take so a yi da ita sai aljani ya yi zina da ita ta kama hotel ta zo da maniyinsa a cikin wato handkerchief sai a bashi to shi ya ce shi abin ya rikita shi ne in sun gama arrangement sai bokan ya ce baba kana so ka yi zina da mata aure koko da budurwa sai ya gaya mai in ya yarda sai a ce to ya je wuri kaza za a ce mata in ta zo da mota kar ta ce uffan shi kuma sai a ce ya sa farin kaya ya dinga mazurai shikenan kai tsaya yana musure ita kuma tana zuwa sai dai ta buɗe kofa tana murmushi a ce kin kike abin da fa kake haukace sai ka ga ta dan buɗe sai aka wada kai sai shi kuma ya shiga wanda yake ba da labarin nan yanzu shi ma ya mutu wanda suke wannan harkar to shi sa dole mutun ya dinga taka tsantsan haka za su yi su raba ka da Allah na farko ba biyan bukata na biyu kuma imanin ka karasa sa'annan na uku duk abin da ka mallaka a duniya ya lalace me zaka samu a duniya shine Allah madaukaki yace annabi Isa yana bada labarin abin da kuke ci wama tadkhiruna fi buyutikum abin da ka aje a store dinka annabi Isa zai ce a store dinka akwai kaza da kaza da kaza kai ma a gidanka ka boye kaza da kaza da kaza kai ma wani ka boye kaza duk abin da kuka boye in kun zo gaban sa zai gaya muku kaga ba a gaban sa dai akai ba ko to kaga wannan mu'jiza ce ta Allah subhanahu wataala ya sanya ga annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan al'amarin da Allah ya shimfidawa annabi Isa dan Maryam la ayatan lakum akwai alama gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani da Allah kun san wannan dan adam bai sai yi shi ba dole akwai wanda ya halicci dan adam yake bashi sako saboda duk abun mai kaji akwai mutumin da wallahi ya fi karfin ka duk abun ka ko wallahi sai dai ka kyale shi saboda alaƙarsa da Ubangiji ya fi ƙarfin tsafin kai mai tasiri sa'annan kuma yana addu'o'i idan ya fito daga gida zai yi addu'a bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla har zuwa ƙarshe yana yi saboda ka ko me zai yi yana ambaton Allah in mota zai shiga sai ya ce bismillah kafin ya kike sannan ya zauna ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin sannan ya wuce saboda haka duk abin da zai yana ambaton sunan Allah kaga ko duk wanda yake ambaton sunan Allah ka san da izinin Allah ba za ka iya mai tasiri ba shi ma bokan da kansa zai ce kai wannan yafi karfin sa to kaga wannan shine Allah ya ce akwai aya gare ku in har kun yi imani da Allah za ku mai da al'amari zuwa ga Allah to Allah yafi karfin duk wani tunanin dan adam da kuma mu'jizar da ya ba annabi Isa duk wani likita da masani magani wanda yake tutiya da sanayya ga magani da likitanci wannan ya fi ƙarfinsa sai duk sanin maganinsa bai isa ya kawo wannan ba to akwai wasu abubuwan da ma a yau likitoci sun kasa gano maganinsa amma kuma ba wai dan babu maganinsa ba Allah ya ajje maganin sai dai ne waɗanda aka nuna musu an nuna musu wanda ba a san da ba su sani ba sani ba amma duk likitan da in dai musulmi ne ba zai ce maka wai babu ciwon da ba yi da magani ba sai dai ya ce maka mu dai a iya bincikenmu na likitoci har yanzu ba mu samu maganin wannan cutar ba amma ba wai dan babu maganinta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalallahu da'an illa ma'ahu dawa Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba ba ce akwai warakar ta tare da ita sai ce alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba bai sani ba amma ba wai dan babu ita ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu duk dare ku rufe kwanukan ku saboda cuta na sauka shi sa manzo Allah ce a rufe wanda akwai murfi a rufe wanda babu a kife wanda ko in ma babu wani abu a sa wani abu yayi crossing din sa saboda cuta na sauka cikin dare to daga nan zai iya fada kai kuma ka dauka baka wanke ba ka je ka sa ka samu wata cutar da kuma baka san ranar warakar sa ba saboda ka duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a matsayin mu na musulmai to gashi Allah yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari tazaran annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara 500 da wajen 78 ko da tara amma gashi Allah yana bashi labarin abin da ya faru a wannan lokacin ha ko san cewa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi ba ra'ayinsa bane yace shi annabin Allah kuma ba annabin Allah bane saboda yana lokaci za mu dasa aya anan ba tambaya to bari mu tsara sabinti shidan mu da ya rage Allah madaukaki ya sanya wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayani din ya zama mana ilimi ne zaman kansa kaga likitoci a wannan lokacin an kure su manzan Allah kuma ya zo ne a zamanin da ake tutiya da fasaha iya larabci sai Allah ya kawo Qur'ani aka kure duk wani fasihi a kasar Larabawa aka kure shi da Qur'ani saboda in aka faɗi wannan magana sai ce kai wannan ba larabci bane sai ya je kauye sai ji yaro dan karami na faɗi an kure shi kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba gani ya zauna gaban wani malami ba kaga da zai ce ai ni ne malamin sa ni na koya mai kuma bai taba rubutu ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma yana zuwa da gingiman matsalolin da masana da masu ilimi ya kure shi to kowane zamani abinda mutanen ke tutiya da shi shine Allah ke turo annabinsa da shi annabi Musa da yake zamanin sa su ai suna tutiya ne da bokanci sai Allah ya zo da annabi Musa ya bashi mai sanda sandarsa idan ya sake ta sai ta zama macijiya katuwa sai ta haɗiye wato igiyoyin bokayen Fir'auna duk suka ɗe suka ce kai wannan fa ba abokanci bane gaskiya wannan na Allah ne suka ce sun yi imani da Rabbi Haruna wa Musa saboda me sun san wannan yafi ƙarfi aka ce ya sa hannunsa a cikin wajen wato kafadarsa idan ya fitar da ita sai ta koma haske ta zama fara sal kaga wannan ai mu'jiza ce duka dan a kure waɗannan bokayen kuma su da kansu suka ce sun yi saduda wallahi sun yadda da annabi Musa kuma da ubangijinsa saboda wannan yafi karfin boka yafi karfin duk wani mai sihiri dabo a tattare da shi da kulumboto to kowane annabi abinda mutanansa suka fi tutiya da shi Allah yake aiko shi ya kure al'ummansa da shi to annabi Isa dan Maryam likitanci da magani ake tutiya da shi sai aka zo masa da abubuwan da za a ga yafi karfin kwakwalwarsu to kuma ikon Allah duk waɗannan annabawan da Allah ya ba da labarinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mu'jizan da aka ba annabawan da suka shuɗe sai da aka ba shi amma su wannan in aka ba wannan ba za a ba shi abin da aka ba wancan ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawan da suka shuɗe sai da Allah ya tattara mai mu'jizarsu ga baki ɗaya CCTV Allah ya yi wa manzon Allah yana zaune Allah ya nuna mai wannan duka wannan mu'jiza ce wacce Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarinta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ne Allah ya kure banu Isra'ila aka hana su sakat babu dama su yi magana to su kuma malamansu sai suka ɗauki wannan abin a harka ta neman kuɗi yanzu fasto idan yana son ya sami karɓuwa to dole sai ya zama yana irin waɗannan miracles ɗin sannan za a fara zuwa cocinsu saboda su ba su yadda aka furin kana abin nan ba dole sai kana irin wannan in kana irin wannan to shine mutane za su zo shi yasa zaka ga bini-bini sun ke ni hayan wuri suna so su yi displaying din miracle center ɗinsu to kuma galiban mafi galibin su zaka ga bokaye ne kafafa ne zaka ga sun je India sun je sun nemo zobe sun je wani kaza sun je sun nemo kaza sun je Morocco sun je sun nemo tsafaci shi yasa zaka ga suna yawan zuwa Morocco saboda anan ne manya-manyan gima-giman bokayen duniya suke suna zuwa wajen su koya saboda haka za su je su kwaso su zo kuma cikin mutane suna displaying ɗinsu duk da akwai su a Misra amma ba su kai gima-giman da ake da su a Morocco ba to za ka ga sun je sun koyo da makamancin haka mu ma za ka ga wasu mutane suna zuwa suna koyan abubuwa da yawa na tsafaci-tsafaci duka ba don komai ba suna so su nuna wa mutane cewa ne su na Allah ne ba sai ka nuna mutane cewa kai na Allah bane kamar Allah in ya ga daman ya nuna kai wani abu ne sai ya nuna wasu ma baya nuna cewa su suna da matsayi a gaban Allah sai in sun bar duniya Allah zai dinga nuna wasu ɗabi'u nasu wanda yake tabbatar da cewa lalle wannan mutumin mutumin kirki ne. Akwai alamomi da yawa da Allah ke nunawa. To Annabi Isa dan Maryam Allah subhanahu wataala ya bashi wa'annan ababan. Na farko manzo ne zuwa ga banu Isra'ila. Sai kenan. Na biyu Allah ya bashi dama zai hada tabo kuma yayi addu'a a ciki ko ya busa sai ya zama tsuntsu da izinin Allah. Na uku shine yana warkar da wanda aka haife su da makanta aka kuma kura wato kutare da kuma waɗanda suke zabaya ne yana warkar da su da izinin Allah. Sa'annan matacce mutum ya mutu sai Isa kuma ya tada shi amma da izinin wa duka da izinin Allah ba shi yake tayarwa ba Allah ne yake tayarwa dan a kure mutanen a nuna musu wannan annabin Allah ne daga Allah ya zo dan su yarda da abin da ya zo musu dashi. Wannan shine karshen bayanin da ke karkashin wannan aya. Abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la. Shuwagabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira. Duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba. Kowa a cikinmu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah. Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya. Akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah muna roƙonka ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri. Akwai honorable Sani Bako da aka ce babarsa tana kwanciya a asibiti ba lafiya mahaifin shi ne, to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya ya sa ya zama kafara a gare ta da shi da sauran musulmi da suke kwanci a asibiti ko gida. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama kafara a gare su ya tada kafadun su mu kuma da Allah ya ara mana lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ribatan wannan lafiyan wajen neman yardansa. Allah muna roƙonka ka kidaya mu daga cikin ƙantattun bayinka a cikin wannan wata mai albarka. Ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu ikon gyara alaƙar mu tsakanin mu da kai. Ya Allah duk lokacin da wani a cikin mu yake so ya cutar da dan uwansa musulmi ko da ba musulmi bane ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensa kada ka ba su ikon cutar da wani makhluki a doran ƙasa mu kuma ka ba mu ikon yin abin da zaka yarda da mu. Wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa. Ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana fatahin arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofiye da nasa da mu da shi. Ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka kai zama dalilin tsiranmu duniya da lahira. Yan uwanmu da suke Zamfara, Sakkwato, Kebbi, Katsina da sauran wurare Maiduguri da ake yaƙi ake kashe yan uwanmu musulmi da bandits suke cutar da su ya Allah ka yaye musu wannan fitina. Waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyan waɗannan mayagun mutanen ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su. Masu shiriwa a cikin su ka shiryar da su wanda kuma alƙalaminka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiriwa ba. Ya Allah kai mana maganin su kamar yadda ya dace. Ya Allah muna roƙonka waɗanda suke garkuwa da mutane ka haramta haɗuwanmu da su har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada. Waɗanda za su shiri a cikin su ya Allah ka shiryar da su waɗanda kuma ba za su taɓa shiriwa ba ya Allah kai mana maganin su da abin da ya dace da su. Ya Allah ka sanya katangar ƙarfe tsakanin mu da su har abada su ma ka sanya katangar ƙarfe tsakanin su da mu har abada. Ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya. Muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.